aikin mu Sarfilu Hashim Gumel ya tattauna da wakilin mu Haruna Dauda dake Maiduguri inda ya fara da tambayar sa wani hali ake ciki yanzu akan wannan batu.
Na'am Sarfilu, kamar yadda ba za ku rusa jin labari ba, a yammacin jiya ne da misalin karfe 5 da wasu ƴan mintuna aka samu labarin cewa akwai wani jirgin soja da ake kira Alpha Jet ya bace, wanda kuma aka neme shi ko sama ko kasa ba a san inda ya shiga ba. To a halin yanzu dai babu wanda ya san inda wannan jirgi yake, babu kuma wanda ya san inda makoman wannan jirgi yake a halin yanzu, amma bayanai da muke samu daga wajen hukumomin rundunar sojan sama da nuna da cewa ana nan ana binciken inda wannan jirgi yake ko ya samu wata matsala ne ba, a to abin da ya shafi bangaren inji ko kuma kakkado shi aka yi, amma halin yanzu babu wanda ya san sababbin bacewa wannan jirgin a halin yanzu.
To Mallam Haruna, yanzu haka akwai labarai da ke nuna cewa hafsan sojin sama yanzu haka yana Maiduguri, to ya aikin neman yake?
Na'am, gaskiya ne ko wannan batu da mu muka samu cewa babban hafsan sojan sama na Najeriya da kuma wasu manyan hafsan sojojin sama suna nan suna batun binciken masababbin bacewar wannan jirgi a halin yanzu. Amma har yanzu ba su imma manema labarai bayani game da masababbin bacewar wannan jirgi ko kuma gano inda ma jirgin yake ba halin yanzu. Har yanzu ne muna nan muna jiran zamani mu ji masababbin bacewar wannan jirgi daga wurin su.
To ga aikin neman da ake ta yi, jiragen sama ne suke yawo a sararin samani domin su duba su ga inda jirgin nan ya fado?
Na'am, kasan abinda mutum zai iya fahimtawa kenan, duk da cewa jirgin sama ne kuma jirgin na mayakan sojan sama ne, ta iya wa su jiragen sama ne ke ta neman inda makomar wannan jirgi yake a halin yanzu. Kuma kamar yadda aka sani a halin yanzu ana ci gaba da wannan yaki ne da ƴan ta'addan Boko Haram a wannan yanki da kuma wanda da ake cewa ISWAP nan kudan zance arewacin Borno, wanda har yanzu suke kai irin wannan hare-hare, amma ba za a iya ba da tabbacin cewa wannan jirgi ya fado musababbin wannan hari da aka yi bane ko kuma akasarin haka. Babu dai wanda ya tabbatar da wannan face sai lokacin da su jami'an sojan Najeriya suka fitar da bayanai, amma a halin gaskiya shine an sha samun irin wannan hatsari na jirgin sama, wanda kuma su waɗannan mayaga kan fito su nuna cewa su suka yi sanadiyar irin faɗuwar wannan jirgi wanda sabanin aka yi a halin yanzu.
To Mallam Haruna, mun gode kwarai da gaske, sai a ci gaba da saka ido domin kawo masu sauraro bayanan abin da suke faruwa da zarar sun faru. Mun gode.
To ni ma na gode kwarai da gaske, a yi aiki lafiya.
A gaida Haruna, kada a shagala, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo na Facebook da Twitter da Instagram. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
Hanifa, ruwa ya ci wasu mata biyu da yara uku bayan da wani jirgin ruwa da ke dauke da ɗanbun bakin haure masu niyyar zuwa Turai ya tantsire daura da gabar Libya, a cewar wata majiyar Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba. Wannan ne hatsarin jirgin ruwa na baya-bayan nan da ya rutsa da bakin haure masu niyyar zuwa Turai neman makoma mai kyau. Safa Misheli, mai magana da yawun hukumar kula da masu kaura ta ƙasa da ƙasa, ta ce al'amarin ya faru ne da daren ranar Talata. Wani jirgin su da dogarawan tsaron gaba na Libya sun yi kokarin ceto 77 daga cikin bakin hauren suka kai su gaba, a cewar ta. An tsare bakin haure kimanin 400 da daren ranar Talata a Libya, aka kuma kai su inda ake tsare bakin haure a wannan ƙasa ta arewacin Afirka, a cewar Misheli. Gwamnatin kasar Filifino ta faɗi jiya Laraba cewa an hango wasu jiragen ruwan China sama da 250 waɗanda ta yi imanin cewa wasu masu gugurmaya da makami ne ke harkoki da su, daura da tsibirai 6 da kasar ta Filifino ke ikirarin nata ne a tekun kudancin China da ake takaddama a kai, sannan ta yi kira ga China da ta gaggauta kawar da su. Tare waɗannan jiragen ruwa masu ɗauke da tutar China tare da wasu jiragen sojojin ruwan China 4 a wani sansanin da ke tsibirin da China ta gina na haɗari ga sufurin ruwa, kuma zai yi lahani ga sauran halittun ruwa, baya kuma ga yin barazana ga tsaucin ƙasar Filifino, a cewar wata hukuma mai sa ido kan takaddamar da ake yi a waɗannan ruwayen. China dai ta yi watsi da bayyana fushinta da Philippines ta yi a diplomasiyance da kuma kiran da sakataren tsaron kasar Philippines ya yi sama da mako guda cewa ya kamata wasu jiragen ruwan China kimanin 200 su bar yankin ruwan Hudson bisa ga hujjar cewa wurin mallakinta ne kuma jiragen ruwan ta din sun fake ne kawai a wurin saboda wani mummunan yanayi a cikin teku.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar taskar rahotannin mu. Wannan karan ma a Najeriya inda wakilinmu Muhammad Nasir ya shaida mana cewa manoma a yankin Sokoto suna ci gaba da kokawa akan yadda matsalar tsaro take sabatta noman abinci.
Sau da yawa gwamnatoci a Najeriya ke kaddamar da shiraruwa na taimakawa manoma domin ba su ƙwarin gwiwa da kofa ga noman abinci. Duk da yake wasu manoman sukan yi korafin cewa wani lokaci ba dukkanin manoman gaskiya ne ke samun tallafin ba.
Sunana Alhaji Lawai Yaro. Gwamnati ta hito da abubuwan da ya kamata a yi manoma su samu sauki. Wasu tsiraru sukan anshi abun kuma su tarba abun yana yin karanci a wurin manoma.
Sunan Mallamin Alhassan Sa'idu. Wasu waɗanda sun ka rubuta don rubuta da su ake yi. Wanda duk ya rubuta Allah ya sa ya dace ana bashi iri da magani da abin feshi da sauransu.
Gwamnatin Sokoto da ke arewacin Najeriya ta kaddamar da shirin bayar da tallafin noman rani inda ta samar da iraruwan shinkafa da takin zamani da magungunan kashe kwari da dai sauran kayan noma domin saidawa manoma cikin rahusa. Muhammadu Arzaka Tureta shine kwamishinan albarkatun noma na jihar.
Lura da cewa kashi 80 cikin 100 na al'ummar jihar Sokoto manoma ne. Ayyukan noma da kiwo don samun abinci isasshe da kudin shiga da fita. Gwamnati ke bayar da dukkan taimako, dukkan tallafi musamman a iraruwa daban-daban da kuke gani nan gaban mu. Gwamnatin jihar Sokoto don rabawa mutane musamman manoma musamman shinkafa don ganin cewa da masu Sokoto sun amfana da wannan gwamnati. Kowa an ka ba tabbatar da ya amfani da zuwa gwamnati.
To sai dai manoma musamman a yankin gabashin Sokoto yankin da ya shahara ga noman rani da damina wanda kuma ke fama da matsalar ayyukan 'yan bindiga sun ce samar da tsaro a yankin shine abu na farko da suke bukata kafin tallafin noman.
Sunana Ibrahim Umar Gwarayo. Aikin noma. To gaskiya mu yanzu dai gwamnati in dai taimaka wa manoma za ta yi na kasar gwaje da gabacin Sokoto ma da gaba ɗaya. Abin da ya kamata a yi a fara dan mun tsaro ta kwal. Sannan an ka dan mun tsaro sannan mu duka ga noma. Dan kaga ko su ne mutane ana gonaki suna aiki sai da shi an ka zo ma'aikatan ba wanda aka dauka ga aiki to an ka kuka ana ta yankewa gaban zagaye. Masu na ayyuka din to kai hasara wani gona kuma aka hasara rayuka. Dan an baka taki, an baka kuni, an baka na noma. Bakar tsarin da rayuwarka to ina baki yin daɗin noma.
Suna na Alhaji Sa'adu Muhammad kuma ni mutumin Raba ne. Abin da muka fi bukata bayan wannan tallafi da ita gwamnati ta yi muna godiya. Dan ni gare ka fito wannan magana ni tallafin. Amma dai babban abin da muka fi bukata shi ne maganar tsaro. Idan ban da rashin tsaro to gaskiya da an ta haka mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son su saka jari a ɗaya gona a yanki. To ba za su iya ba saboda kowa yana tsoron ya ta yi gona. A zuwa kame shi a ce sai ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbe shi.
Masu lura da al'amura da yana ganin cewa muddin ba magance matsalolin ayyukan ta'addanci aka yi ba musamman a yankunan karkara ta yadda manoma za su samu kwanciyar hankalin yin noma to gurin wadatuwa da abinci zai ci gaba da zama tamkar mafarki duk da kuma kudin kuɗaɗe da hukumomi ke kashewa ga sashen noman. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad, wakilinmu a yankin kudancin kasar Alphonsus Okoroigwe ya shaida mana cewa a jihar Ebonyi 'yan sanda sun yi ƙarin haske game da wasu hare-hare da ake zargin wasu makiyaya da kaiwa.
'Yan sanda a jihar Ebonyi sun yi ƙarin haske akan hare-haren da wasu waɗanda ake zargin Fulani makiyaya suka kai wasu garuruwan da ke ƙaramar hukumar Ishelu a daren Litinin da ta gabata inda rayuka suka salwanta. Sai dai yanzu kura ta lafa a garuruwan da masifar ta shafa, in ji kakakin rundunar 'yan sandan jihar DSP Loved Order. Ta ce komai ya lafa kuma an karfafa tsaro a wuraren. Za mu kuma tabbatar da cewa an kama kuma an hukunta duk waɗanda ke da hannu a wannan aika-aikar. mutum shida ne aka kashe kuma raunata mutum bakwai, yanzu suna asibiti suna karbar magani. Haka zalika, gwamnatin jihar ta ce an maido da zaman lafiya karamar hukumar Ishelu, kamar yadda Mr. Emmanuel Uzo mai magana da yawun gwamnan jihar Engineer Dave Umahi ya shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka.
The governor was there yesterday, actually directed the frequencies to fish out the killers.
Ya ce gwamna ya ziyarci wurin jiya, ya riga umarci ma'aikatan tsaro su zakulo makashan, kuma an tura jami'an tsaro da dama a wuraren. Yanzu komai ya lafa kuma an samu zaman lafiya. Yanzu kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta International Society for Civil Liberties and Rule of Law ta kamanta ziyarar da gwamna Dave Umahi ya kai wuraren da al'amarin ya shafa ranar Talata da ihu bayan hari, da kuma zarginsa da yin siyasa da rikicin Fulani makiyaya da masu gari a faɗin jihar ba tare da fuskantar matsalar kai tsaye ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger, kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Tun bayar billar annobar cutar corona, mutane ke cikin halin tsoro da zulumi sakamakon yadda cutar ke saurin yaduwa a cikin al'umma. Musamman a Najeriya, akwai cututtuka da hukumomin lafiya ke ta faɗi tashin ganin an kawar da su, kamar zazzabin cizon sauro, zazzabin lasa da sauransu. Zazzabin cizon sauro dai ya zama kamar ruwan dare a Najeriya, to sai dai hukumomi da ke yaki da cutar da kuma hukumar lafiya ta duniya sun koka ga yadda mutane ke tsoro ko suka kauracewa zuwa asibiti sakamakon annobar cutar corona, wanda suka ce hakan zai iya kawo koma baya a yakin da kasar ke yi don kawar da zazzabin cizon sauro. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Ta yaya ake gudanar da ayyuka a asibiti musamman ma a wannan yanayi da ake ciki na annobar cutar corona?
Wannan annoba da hakika ta sa an samu bambanci akan yadda aka saba gudanar da harkokin asibiti. Kamar yanzu misali, a wurin mu idan ka shigo, abinda za a fara yi akwai wani bangare daga wajen asibitin kafin ka shiga cikin ginin asibitin, wanda za a gwada ka, a fara bincikawa, a tabbatar da cewar baka da ita wannan kwayar cutar corona kafin a baka ka shiga daga cikin asibitin. Wani lokacin idan ana zargin mutum da alamun cutar, to a nan wurin sai an gwada, an yi gwajin ita wannan cuta. Gwaji ne da ake yi cikin hanzari da ba a samu sakamako cikin minti 15-20, to sai an gwada tukunna an tabbatar kafin a bari mutum ma ya shiga cikin asibiti, wanda ko ka ga da duk babu wannan matsaloli da ka zo kai tsaye za ka shiga cikin asibiti a tambaye ka wanda likita za ka gani, ko kuma ka tambaya a baka shawara ga likitan da ya kamata ka gani ka wuce kai tsaye daga likitan.
Ka ce tun a wajen asibitin ma akwai wasu abubuwa da ake gwadawa don a tabbatar da mutum ba shi da cutar corona. Shin akwai wani gwaji wanda nan take da in an gwada mutum zai iya nuna alamun cewa mutum yana dauke da cutar corona?
Na tsaye banda gwaje-gwajen da ake yi na zafin jikin mutum, idan aka yi mai tambayoyi kuma aka ga akwai tunanin cewa akwai hatsarin yana da wannan cuta, to ana irin wannan gwaji da ake sa wannan auduga a hanci a lokacin a gwada wannan cuta a take a wurin. Idan ta nuna cewar mutum yana da ita, to ba shawara ya tafi inda bangaren da ya kamata su kula da corona din. Idan ku ba shi da ita, to sai a tura shi kuma ya je da likitan da ya kamata ya gani.
Shin mutane ma na ziyarar zuwa asibiti domin duba lafiyarsu?
duk da hakan ba laifi ana samun mutane suna zuwa din sai dai ba kamar da ba gaskiya ba kamar lokacin da ake ba annoma ba saboda yanzu tsoron tsoro ake ji kana tsoron kai karka je ka hadu da mai ita ka dauka ko kuma kai kana jin tsoron kar aje a ce ma kai kana da ita saboda haka